gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa.
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ma 8 ga watan Mayu na shekarar 2019 zami magana ne akan Zainab Aliyu, ɗan Najeriya da kasar Saudiya ta tsare da zargin safarin miyagun kwayoyi da gwamnatin Najeriya ta ceto. Ko yaya ɗan Najeriya ke kallon wannan lamari?
Ba zabe aka zabe mu bala ce wai henuwa namu na yan kasa ya kare mu yan kasa ne government ne namu duka mu mun zabe shi ga wanda bai zabe shi ba ya riga ya ci shugaban mu ne ba problem da bai da solution in an hada kai ba problem da yake gari dan adami a duniya in an hada kai.
To Hafiz, ka san kwana nan aka tsare Zainab Aliyu a Saudiya saboda an samu akwatin ta da miyagun kwayoyi amma sai ya zama kuskure ne. To ka san kuma hukuncin safarar miyagun kwayoyi a Saudiya kisa ne, sai dai Allah ne ya cece ta, gwamnati ta sa baki cikin lamarin. To wannan yasa aka tado da maganar Liya Sharibu da ɗan Boko Haram suka yi garkuwa da ita. Abin ya so ya zama kamar maganar addini. Shi yasa wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya jiyo mana ƙarin bayani.
Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook a makon da ya gabata, inda muka ce shin kuna ganin gwamnati na kokari wajen kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Yusuf a tattatsohuwar kasuwar Daura, inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya gwamnati tana iya kokarinta, da fatan jama'a za su yi ma gwamnati uzuri.
Sai amsar Muhammad Kyari, inda ya ce a gaskiya suna iya kokarinsu, Allah ya sake tsarewa kuma ya kawo mana ƙarshen wannan ta'asa.
To sai kuma amsa daga wurin Munir Sani Tulmi, shi kuma ya ce wani lokaci gwamnati tana kokari amma wani lokaci burus take yi kamar abin bai shafe ta ba. Allah ya kyauta.
Sai kuma amsar Hannatu Maman Sultan Tudun Wada ta ce san bamu gamsu da hanyoyin da gwamnati ke bi ba wajen kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su ba a Najeriya.
To Hafiz, ka kuma ji Aminu Abdullahi, shi kuma ya ce mana ba wani kokari, domin da tana kokari da yanzu an samu saukin matsala. Allah ya kyauta.
Shi kuma Muhammad Mustafa Madina Daura ya ce salam yau da gobe, muna ganin gwamnati na iya kokarinta domin ceto dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen abun.
To sai kuma Abdurrahman Salisu, shi kuma ya ce gaskiya a'a, sai dai idan su manya ta shafa, amma talaka sai dai a kashe shi ko kuma a yi ciniki kamar akuya ko saniya. Ina yana magana masu kudin fansa kenan.
Kin san abun ya ta'azzara. To shi kuma Haruna Muhammad Katsina ya ce ban ga wani kokari da take yi ba, duba da yadda lamarin ke kara yawaita musamman a jihar mu ta shugaban kasa, wato jihar Katsina.
To sai kuma amsa ta karshe a yau daga wurin Sadiq Isa Ai, shi kuma ya ce to ana yi daidai gwargwado amma abin sai a hankali, sai dai Allah ya yi mana magani.
To mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku.
Yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa domin cin tattaunawar da ya yi mana akan wannan batu a zauren muhawarar yau da gobe da Reverend Abel Dauji da kuma Malam Muhammad Ishaq Usman a Abuja. To ga yadda tattaunawar ya kasance.
To da farko bari mu fara jin tabakin Reverend Abel Dauji. Kana ganin kungiyar Kristoci ta Najeriya tana da hujja ko ta yi nazari mai zurfi kafin ta ba da irin wannan sanarwa, domin wasu suna ganin kamar laifukan da ke gaban mahukunta sun bambanta, daya yan kungiyar Boko Haram suka sace ta, daya kuma mahukuntan Saudiya masu binciken kwayoyi suka tsare ta.
Mun nazari Krista, mun nazari da gaske, mun duba an kamo wacce nan Lia Sharibu ya dan dade yanzu. Kuma kungiyoyi wato NGOs, kungiyoyi masu zaman kansu masu fama da gurgumaya na neman yanci yan Adam sun yi demonstration, sun yi roko, ai kuka, ai adoyi, an kira ga gwamnati. Mu ba mu cikin gwamnati, amma gwamnati sun san me suke yi. Gwamnati kuma ta ji kiraye da iyaye yarinyan nan da kuma al'umma kristoci Najeriya da ma musulmi da ma duka sauran mutane, na roko gwamnati ta yi duk iyakaci kokari da za ta iya yi domin a sako wacce da yarinya kamar yadda aka sako wasu sauran da aka kama tare da ita. Amma gwamnati kokari da suke ciki mu dai ba za mu sani ba, domin wannan magana na tsaro ne. Kasan abin da ya shafi tsaro ko security ba akan fita fili a fada ga matakai da sun dauka ko ga matakai da suna tunani daukawa, so that ya zamanto asirice. Amma mu ya ba ma shugaba Buhari da irin matakai da ya dauka aka sake wacce da Zainab daga Aliyu daga Saudi Arabia, but ba mu san ko ya nuna the same, ya nuna iri wannan kwazo muhimmi da ya attach importance din, ya nuna ya damu, ya nuna ya kamata a issue a magana Zainab, magana Lia Sharibu kamana Zainab. Shine muna so mu ce okay, tunda shugaban kasa yana iya yi wannan har wadin kwanaki kima an sako Zainab ya iya mora wannan office da iko da duk apparatus na matakai na mulki da na jami'an tsaro da ke karkashinsa, you know, ya ba su order da cewa za mu iya mu kai ga nasara. Gwamnati ya kamata ta san sun san da yarinyan nan take.
Abinda ake magana a yanzu rabin shine ita Zainab din nan magana ne na kwayoyi, kuma an san kasa da kasa ana magana. Wannan Lia Sharibu yan kungiyar Boko Haram ne, waɗanda ba ita kadai ba, yanzu haka akwai ɗaruruwa a hannunsu. Kuma kalkamanta shugaba Buhari da ya zo mulki ya taka rawa mai ƙarfi wurin kubutar da sama da ƴan mata 100 da wani abu na Chibok wanda aka sata.
Haka
kuma a cikinsu har yanzu akwai kusan da yawa har hannun ƴan kungiyar nan. To a wannan karo sai aka yi mamaki cewar sai kungiyar kristoci tana so ta auna ta maida laifin kamar iri ɗaya ne da maganar ƙasar Saudiya, da maganar kwayoyi, da kuma maganar kungiyar Boko Haram. Ba ganin kamar ba a yi nazari mai zurfi wurin kwatanta lalurorin da suka kai ga kama Zainab da kuma kama Lia Sharibu ba?
Abubuwan nin biyu ba ɗaya ba ne. Dayan wannan kansace ta ne, an ci mutuncinta
tare da waɗansu sama
da tare da wasu da yawa jama'a an kamo. Abinda muke cewa shine idan Allah ya sa muna da shugaban kasa yau, dukkanmu nashi, shi shugabanmu ne na dukkanmu a Najeriya. Abinda ya shafe Zainab, maganan kwayoyi, allegation, zargi, dole shugaba ya dauki mataki, ya kuma more office nashi ya dauki mataki daidai ne. Wannan kuma an sace ta ne, an gudu da ita tare da wadansu. Duk wadanda aka kama nan shugaban kasa shi ma ya ji zafin shi, sannan duk abinda zai iya yi yayi iyakaci kokari a gani ma ana kokarin. Ba laifi ba waɗansu cikin manyan shugabannin kan wadanda za a iya tuntube su, su ma ana wannan gurgurmaya tarinsu. Za su sani da cewa gwamnati na wani abu. Akwai abubuwa da gwamnati za ta iya in confidence a asirice ta sa su sani, ta sa su gane, ta sa su sa hannu ko. Amma idan na Lia Sharibu shekaru 4 ana
still counting muna kan kirgawa
mun ji gwamnati tace za a dawo da ita za su iya kaci kokari za su gwamnati dukkan jama'a kasan nan kowa yana karkashin shugaban kasa
yanzu Muhammad kungiyar kristoci ta Najeriya tana da hujja ta yi wannan korafin ta auna laifukan nan guda biyu ta auna su har ta ga cewa akwai bambanci da gwamnatin Buhari ke nuna tsakanin musulmi da kristoci na Najeriya
to Umar idan muka duba abubuwa ne guda biyu mabambanta wanda ba su da daren gami da jura misali ita wannan le sharibu yan ta'adda ne waɗanda suke tutar addinin musulunci wanda ba musulmin kwarai ba suka zo suka ci zarfinta da sauran ɗaruruwan mata yara wanda ba su ji ba ba su hau ba hawa ba sauka ba su ji ba ba su gani ba aka ɗaibe su aka shiga daji da su wannan wani abu kenan ta'addanci kenan dukkan Najeriya kusan da musulmi da Kirista da waɗanda suke addinin gargajiya wato sun yi tur da Allah wadai da wannan aiki ita kuma wannan yarinya Zainab abin da ya faru shine an dade ana rikicin hayaniyar kwaya mun ga irin yadda ake kama ƴan kwayan nan a kasashe da dama a Asia ne Bangkok ne Thailand ne ina ne ake kama su ana kashe su ana rataye su haka ita kanta Saudi Arabia yanzu haka akwai wadanda za a rataye aka zo aka mata cune aka dauki abin da ba nata ba aka dora a Jakarta to aka zo bayan an sa mata suna zauna a daki kamar yadda abin ya faru su dake suna da tsaro a can suka binciko yarinyar nan aka je aka buga daki aka kama ta aka sa mata anko aka tafi da ita da zargin cewa akwati ne guda aka loda shi da kwaya aka kuma yi tagging wato aka dauko wato takardata sunanta a nan airport na Najeriya na Kano aka makala da sunanta aka zo aka bi wannan aka gano inda hotel yake aka kamo su kaga wannan abu ne da ya shafi doka ce tsantsaya kamata ta yi aiki akai menene hukuncin wanda yake kawo kwaya a Saudi Arabia aka kama shi hukuncin kisa ne aka zo aka kama wannan yarinya da aka zo aka bincika uban yarinyar nan ba mai laifi bane kuma sananne ne danginta ba masu laifi bane kuma an dade ana wa mutane irin wannan cutar cunan na tuna an taba yin wannan a shekarun 1990 aka sa Malam Usman irin wannan ta tashi so daga baya aka zo aka bincika da suka ga amincin ya kai aminci aka fito duk kasar da aka yi koke cewa ga halin da ake ciki a fa tsaya a ga ga wata can wata baiwa Allah ba ta ji ba ta gani ba amma ta yarfi akan haka hukumar Najeriya aka shiga tsakanin wato abin nan harka ta diplomasiya irin ta kasa da kasa gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta nuna ma gwamnatin Saudi Arabia cewa ga halin da ake ciki waɗanda suka yi kutungula hada wannan abu su kuma aka danke su aka rike su anan aka samu wakin zaran to akan haka ita kuma gwamnatin Saudi Arabia ta duba sannan aka bi hanyoyi na doka aka ga gaskiya abin da ya faru aka sako ta saboda haka idan ƴan uwanmu kristoci a Najeriya za su duba mun yi kara a batailiya sharibu mun shiga zanga-zanga mun fito mun yi kuka le ƴar uwanmu ce mu ƴan arewa ne mu musulmin arewa ne kristocin arewa mu a gare mu amana ce ba amanar da su suka ba mu kan ba amanar da Allah da annabi ya dankata a hannunmu idan muka duba can fa ƴan ta'adda ne an yi kokarin a sasanta da su a karan farko suka saki wasu ƴan matan daga baya suka rike Italiya ba dan cewa ai a lokacin da aka shiga waccan yarjejeniya da su suka sako waccan ƴan matan an so ga baki ɗayansu a sako su ne to amma saboda wasu dalilai na jahilci da kullewa kai da sanin matsayin wato ahadi shine alƙawari na diplomasiya sai suka saki duk sauran ƴan matan suka rike Liya Sharibu yadda bayanai suke cewa Liya ta ce ita ba za ta anshi addinin musulunci ba sannan kuma wani musulmin kwarai ne aka ce dole ka tursasa mutum Kirista ya zama musulmi ko ka tursasa Yahudi ya zama musulmi wanda aka ce kana musulmi ka auri ƴaƴansu ka ci abincinsu kai komai a tattare da su ƴan uwanka ne alƙalla Allah ɗaya kuke bauta kuma annabawan nan duka na bani Isra'ila addinin musulunci ya yarda da su
gwamnatin Najeriya ta ba da sanarwa ta ce ana ci gaba da bin hanyoyi da aka bi gurin ƴan sako ƴan can ƴan uwan Liya Sharibu domin ita ma a sako ta sai a ga cewar irin wannan yunkurin da haɓasa ɗin gwamnati ta ba da bayanai kuma irin bayanan da ta bada ƴan ƙasa da dama sun gansu domin irin wannan bayanan ne ya kai ga sako ƴan can da dama da suke tsare shin a wannan karo kana ganin an yi wa shugaba Buhari da gwamnatinsa adalci kuwa idan aka zarge ta cewa tana nuna bambanci tsakanin musulmi da Kirista game da sata mutane da irin waɗannan matsaloli da aka samu a baya
a gaskiya gwamnati exist wato tana na a wurin madukan kuma a namu ba mu da bakin ciki yadda aka sako zaina ba mu da bakin ciki ai amfani da diplomasiya ai amfani da hulɗa na da ke tsakani you know country wannan ƙasar Najeriya da kasar Saudi Arabia an duba an bincike an duba abubuwa da ya kamata a duba an nazari an koma baya an tuntube wasu matakai da aka bi an gane inda damuwan take you see maganan security
shugaban kasan mu ka tuna fa soja ne general in the first place kami ya zama shugaban kasa so su da suke a shugabanci da suke a ragaman mulki hukuma suna da ma'aikata iri iri you know a department section daban daban idan suna so su kure Boko Haram za su kure Boko Haram ni zaune nan nan na bada gaskiya zurfi security na tsaro na Najeriya tafi karfi Boko Haram tafi karfi Boko Haram amma menene yake tafiya mu har yanzu ba mu gane abin da yake tafiya ba wata kila shugaban kasa yana iya kace kokarin sa akwai wansu a tsakiya ko a kasa ko a gefe you know da zaci amana kasan nan ya zama can to dalili da yana kai ga irin su Liya Sharibu ba ai a sako su ba ba za mu sani ba amma namu is that abinda mu krista muna cewa is this Mr President shugaban kasa Allah ya baka kujera kamora iko kamora office naka kamora duk mukaraba da ke aiki a karkashin ka jami'ai daban-daban ka iya ka cima buri to kamore na sha'anin gefen tsaro you know in wasu sun gaza a ka wadansu mana canja su mana
To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe yanzu bari mu koma ga Umar Faruk Musa domin jin karshen wannan tattaunawar
yanzu pastor kaga a arewa maso yamma ta Najeriya inda musulmi da yawa suke ana nan ana kashe mutane ana kona garuruwan su ana sace mata ana karba kudade wato fitina ana komai ana yin na fitina kuma musulmi ne abun da yake shafa don haka kaga shugaba Buhari har yanzu inda karfin shi kawai na shugaban kasa na musulmi aida ya gama da wannan matsala domin musulmi ne abun ya shafa za a ce yan addini shi ne amma wannan matsala ta nan tana tafiya ana tsammani cewa inda kristoci kungiyar kristoci ta arewa tana so ta nuna cewa ai kishin al'umma ne ya dame ta ba na addini ba kawai kuma ba bangaranci na addini ake so a kawo ba da watakila sai ta matsalamba ga gwamnatin kasar Najeriya cewa ta gama da matsalolin tsaron da ke shafa arewa maso yamma inda musulmi suke domin su nuna cewa matsalar arewa maso gabas inda kristoci ya shafa a nan ma arewa haka ne
a in kana magana sashin north east ko ko north west ba inda ba krista ba akwai musulmi akwai krista mu as christians mu na namu damuwa we are concerned about abin da ke faruwa Zamfara abin da ke faruwa a birnin Gwari abin da ke faruwa yanzu a jihar Nasarawa abin da ke faruwa a karamar hukumar Akwanga abin da ke faruwa a Panda tsakanin Hausawa da Yeskwa abin da ke faruwa a Benue a Taraba a ko'ina mu we have always mu kan fita fili muna cewa ba daidai ba ne me ke kawo wadannan yanzu intelligence wato yadda ake gano asirice a san abubuwa da ake shiryawa masu binciken kasa ba su you know yasan na ciki-ciki ba su iya su gano bakin zare su iya san wadannan abubuwa tun kafin su faru ba failure na intelligence ne ko kuma ana boye ma juna gaskiya ne muna tunashe gwamnati tun taka rawa a zo a gani a batun Zainab Aliyu na daga Saudiya gwamnati to yanzu ci gaba da irin wannan kuzari mu tabbata an cire Liya Sharibu ai tuni muke musu ko ba Liya Sharibu kadai ba any other person yanzu hanyar nan daga Zuba zuwa Kaduna ya gagare talakabi jirgin kasa ya gagare talakabi yanzu sai a ce yan bindiga a tsakiyar rana sai su zo su tare hanya su kamo mutane a karni 21 a Nigerian army we are proud of them ana iyaba ma police namu a United Nations sai express road daga Abuja to Kaduna ya gagare jama'a har ma ana tsere convoy na gononi da manyan gwamnati
Muhammad
wannan abin tunani ne
wannan magana kaga ta ma wuce magana addini
ya wuce magana
sosai an kai magana ma tsaro shi kanshi
national emergency ne wannan
shin me kake gani wani mataki shugaba Buhari kamata ya dauka ko wani tasiri wannan wato gwagwarmayar da ake fama da jami'an tsaro da masu ta'addanci a Najeriya zai yi domin shugaba Buhari ya kubutar da Najeriya cikin wannan kangi, kuma kima gwamnati da darajarta ta dawo idon jama'an Najeriya cewa gwamnati za ta iya kare dukiyoyi da rayukan al'umma.
To a fili take da Umar, kowa ya ga irin wato dambarwa da ake dauka tsakanin yan ta'addan nan da masu kashe mutane sauransu da gwamnatin nan, kuma sannan a fili take ana ganin koken jama'a manazarta a gidajen rediyo da talabijin da jaridu na cewa duk abin nan da gwamnati take yi wato bai isa ba dangane da irin abin da yake faruwa. Tunda yanzu dai kaga misali a ce kusan a gwamnatanci za a ga abun kunya ne a ce daga nan zuwa Abu a Kaduna wato kusan kowa an yi cincirindo an dogara ga jirgin kasa ba dan kowa don kowa yana tsoron ransa da mutuncinsa da jininsa. Wannan ba karamin abun kunya bane. Sannan kuma ga gwamnati kenan idan muka duba zahirin gaskiya. Sannan kuma na biyu, Umar, idan ba a tashi aka dauki mataki gagarumin mataki a cikin wannan ba, ina tabbatar maka wato wannan mataki na tsaro da kake gani a ko ina a sassan kasar nan, musamman a arewacin kasar nan, wato kusan shine zai disa shi farin jini da kwarjini da kimar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Saboda haka kiran da ake yanzu ga shugaba Muhammadu Buhari a tashi canji ta ko ina, yadda aka suka kira canjin nan tun farko, to a tashi a zage dantse a fitar da mutane daga cikin kangin da suke ciki. Domin idan tafiya ta tafi fa, wato mutane sun fara ganin, kaga yanzu daga wajen bangaren ka dauki batun Sharibin nan abu ana kallon sa ta fuskar addini. Sannan kuma ta can idan ka dauki bangaren makiyaya, Fulani suna ganin wato cewa mutanen da suke zaune da su suma manoma su kuma suna ganin Fulani suna. To irin waɗannan abubuwan idan suka cinkushe, mun ga abin da ya faru a Rwanda da Burundi da wasu kasashen Afirka wanda bai haifa da ido bai haifa ma kasashen wato
dame
ido ba. Saboda haka yanzu dole ne gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, musamman yanzu bayan dawowa daga zaben nan da ake ganin za a rantsar da shi a watan Mayu 29 ga watan Mayu, ya tashi ya yunkura ya farka wato ya gagarumin wato garan bawul ga gwamnatinsa, yadda za a samu sauki a bangaren tsaro, a samu sauki a bangaren yunwa, a samu sauki a bangaren lafiya, a samu sauki a bangaren aikin gwamnati da kuma walwalar talaka.
Reverend, kamar na fuskanci ko na fahimci cewar kukan wato damuwar ya kai ga gadon bayan sha'anin tsaro a Najeriya, ba ma maganar Lee Sarugu ba, kamar ita makama ce ta sanya gaba ɗaya ana duba matsalar tsaron ita kanta. Ba wai ina nuna ba maganar Lee din ba, a ina cewar kukan ya tsanani ne saboda matsalar tsaron ma a Najeriya ta kai wani mizani na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wato matsayi na karewa na fitinar ta kai makura. Shi ya sanya har maganar liɗin ma yana neman ya shige ƙarƙashin wannan matsalolin na tsaro.
Shugaban ƙasa ya dauke kwanaki kaɗan
ya tafi hutu,
amma bayan da ya bar Najeriya abubuwa suna ta faruwa, abubuwa suna ta faruwa. Kaga in such situation, a irin wannan hali shugaba yakan iya ya yanke hutu domin gida ba lafiya. Kai uba Malam Umaru, in ka ce yanzu bari ka je ka dan huta, an baka hutu a wurin aiki, sai an kira ka wai a'a kai na ma danka ciwo ko kuma akwai damuwa, dakta a'a da safe gobe zan zo domin mu tafi asibiti. Akwai abubuwa da za su bukace masu shugabancinmu su kira kansu su yi zama gwamnati. Ai demokratiya is government of the people by the people, mu ne mutane. Ai ya suna yabon su kadai, ba a kira mangwai, ba a kira shugabannin addini, ba a kira shugabannin na sassa kungiyoyi daban-daban. You see gwamnatin din kaman is exclusive, wato na wasu jama'a kima sauran ba mu san me ke tafiya ba, sai dai wahala jiki magai ko ana da fama da shi. Ba wuta, ba ruwa, ba aiki, ba tsaro. Yanzu a ƙauyuka mutane ba su iya tafiya gona ba. Ina da gona doya, an haka doya na an ajiye, an tara, an rufe domin the next washe gari, within hours gari zai waye a zo a shuka. Amma da baya Fulani sun bude yayi, sun tura shanu, an cinye gaba daya. Ko da yanzu ba shi wani kwantar wani ne kasa ne wannan. Yanzu mun yi gaba ne ko mun yi bayani, akwai ƙauyuka yanzu a Nasarawa state da bana ba magana tafiya gona domin suna jin tsoron Fulani. Fulani mana tsoronsu, mun yi girma in Fulani za su yi bukin suna muna tafi ruga, an ci abinci tuwo Fulani akan hada shi da man shanu muna ji sha'awar shi za a kira mu a bamu in sun dama fura za a ba baki za a diba a bamu mu ba musulmi ba amma mu makwabta ne muna ga gonakin mu ga rugan su amma yanzu ba haka yake ba in Fulani sun je sun sai zani mai kyau a kasuwa ko sun sai akwati ba su kai ruga ba suna kawo gidaje iyayen mu ci a boye mana dunkuna da kwado kuna kulle kofa rugan mu ba mu da kofa amma yanzu is not like that yanzu ba haka yake ba so namu kira gwamnati ta dube mu da cewa dukkan mu ta mu yankasa ne ba zabe aka zabe mu bala ce wai tenuwa namu na yankasa ya kare mu yankasa ne gwamnati ne namu dukkan mu mun zabe shi da wanda bai zabe shi ba ya riga ya ci shi shugaban mu ne zai aiki ma duk Najeriya ne inda akwai damuwa a fuskance damuwan nan da zurfi a haka shi a gan sai an gan karshen shi ba problem da bai da solution in an hada kai ba problem da yake gare dan adami a duniya in an hada kai amma me ke faruwa yan Boko Haram na su aljanu ne ko mutane ne kidnappers nan ba su kan buga waya ba a san da su register waya ba ba san suna da sun rijista waya ba a kasan nan yanzu mu we so backward muna baya muna using analog ba za mu iya detecting inda call nan ya fita ba za mu iya detecting voice nan ba za mu iya find out menene ba za a explain it me fulda nan ba za su waya rijista wannan sim card ba ba za a iya je today nan inda ana kai mutanen nan da helicopter a zagaya ana surveillance constantly until this to get fire ba
to ina jin saboda karancin lokaci anan zamu da sa'aya a madadin Muhammad Ishaq Usman da kuma Reverend Abel Dauji ni Umar Faruk mu sake muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya sai wani shiri na gaba idan Allah ya kai mu huta lafiya
to jama'a yanzu kuma ga wannan nasihar kafin mu sallama da ku
Sunana Adamu Suleiman Jakus biyu babban tasirin shine wata ne mai alfarma na biyu kuma wata ne wanda idan kai wani abu na aikin lada idan 10 da ake sa maka to a wannan karon za a sa maka 20 saboda haka yana da tasiri sosai kuma yana da matukar amfani a wajen dan adam saboda haka mutane su dauki ainihin wannan dama su bautawa Allah sosai a cikin wannan wata na Ramadan
Sunana Abubakar da matsayina na musulmi ko in ce mu'mini azumi yana da matukar tasiri a wajen ba ma kaina ba na sanga kowa amma to ni kaina kasata zan iya cewa azumi ya tasiri sosai a rayuwata musamman yanda zaki ga cewa ranar da za a shiga ranar farko za ka samu gaba daya na canza daga yanda ka sanda zuwa wani al'amari daban wanda kuma dama shine ka'ida shine shi kanshi azumin kuma shi ya kamata a ce mu yi kuma musulmi ya kasance akai hatta lafiya zan ji cewa yanzu ba komai nake ci ba inda ina jin kasala yanzu zaka ji kasalan ta ragu maimakon a ce abinci ne ke sa ni saboda zan ga barin in ce ina marmarin wannan zan ga gashi barin in ci amma lokacin azumi zan iya sarrafa kaina yanda nake so sannan kuma dama kamar yanda ka sani addini dama yazo da takaitacin abincin to amma lokacin da muke sakakadin nan lokacin da ba ni gaskiya ba bincika yin azumi wanda na fula bane haka a ce ko in dai bayan azumin Ramadan din da kuma shi tsawon to amma sauran azumukan nan da ake alamis litinin nakan same su da wahala domin nakan samu jawatin mutane suna cin abinci ne kuma sai ni ma ina sha'awar in ci amma wannan lokacin da ake yin shi bai daya sai ji gana dauka kuma sai ji lafiyar ta ta da haka yana tasiri sosai a wajina wannan lokacin nakan samu dama wanda kan tashi da daddare in ibadu karun guyu inda malamai suke bude wuta ma ko ta ina masallatai gidan talabijin gidan radio zaka ji ko ina ana ta kara fadin ballan to dole ka ji baccin ma fita daga idan ka tashi kana yin ibadoji da dama wanda kuma dama ibadan rishin yin ta ne yake saka kan samu matsaloli to wannan dama da nake samu sai zama cewa ina jin shine tasirin azumi a rayuwata da kuma kan kaina
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Vasco Volarich tare da abokin aiki na da ta yana gabatarwa Hafiz ni Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
Somebody